Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin Radio VOA Africa birnin Yamaika mita 102.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da Murya Arewa da Alol da kuma niyyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar internet voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jin ragamar shirin a wannan hantsi.
Hakika mu ba mu adawa da kasancewar rassan tattalin arzikin masu zaman kansu wajen tafiyar da arzikin Najeriya. Wannan shine zamani, wannan shine ma in wannan shine kuma zai sa kasa ta ci gaba. Gwamnati ba harkar ta bace ta yi cinikin saya da sayarwa. Yan kasuwa ne ya kawata su, amma ita gwamnati akwai sharuɗa da ke shimfiɗawa.
Dan majalisa Ahmed Rima kan cinikin matatun man Najeriya. Ma'aikatar yada labarai ta Najeriya kuma ta alƙarin za ta bayyana kuɗaɗe da aka kwato hannun waɗanda ake wa zargin ta'annati ga tattalin arzikin Najeriya. Sannan mu kawo mu kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari a akwatin saƙonni. A fara da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Wani rahoto da kungiyar hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch da cibiyar ta kenan Amurka ta gabatar a jiya Litinin ya ce a cikin wannan wata na Mayu hukumomin ƙasar Sudan sun kori aƙalla 'yan ƙasar Eritrea 442 ciki har da 'yan gudun hijira guda 6 waɗanda suka yi rajista. Wani mai bincike a kan 'yan gudun hijira mai suna Gary Simpson ya ce Sudan tana kamawa da tilastawa 'yan Eritrea komawa hannun gwamnatin kama karya ba tare da barin 'yan gudun hijirar sun nemi mafaka ba. Ya ce ya kamata Sudan ta yi aiki tare da hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen kare waɗannan mutane, amma ba ta maida su ƙasarsu su fuskanci musgunawa ba. Dokokin ƙasa da ƙasa sun tanadi baiwa masu neman mafaka 'yancin neman mafakan kuma a yi nazarin bukatunsu kafin a yi tunanin maida su ƙasashensu. An sha hana hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ganawa da masu neman mafaka a Sudan da suke fuskantar barazanar a maida su ƙasashensu.
Akwai alamun gwajin makamai mai linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi yau Talata bai yi nasara ba a cewar jami'an ƙasar Koriya ta Kudu makwabciyar ƙasar. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ya ce ana kyautar zaton kulliya bata biya kudin sabulu ba ga yunkurin harba makami mai linzamin. Ya ce suna nazarin wannan al'amari. Hafsan sojojin Koriya ta Kudu ya gabatar da wata sanarwa yana mai fadin cewa Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami da misalin karfe 5:20 na asuba kusa da birnin Wonsan mai tashar jiragen ruwa. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya haramta wa Koriya ta Arewa ƙerawa da kuma samun fasahohin makamai masu linzami, to amma Koriya ta Arewa ta yi biris da wannan umarni.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an soja sun ce jiya Litinin jami'an tsaron Iraq suka kaddamar da sumamin sake kwato birnin Fallujah daga hannun 'yan kungiyar ISIS a lokacin da suka kutsa birnin daga bangarori da dama. Muryar Amurka ya samu damar zantawa da ɗaya daga cikin sojoji na musamman a fagen dagon Fallujah. Ya yi bayani tare da taimakon tafinta cewa daki-daki suna ɗaga tutar Iraq a cikin birnin. Ya ce akwai gawawwakin mutane da dama ciki har da sojoji. Ya ce fafatawa da ake yi ba gaba da gaba ake yi ba, amma ana amfani da bindigogin igwa da harin bama-baman da aka ɓoye cikin motoci da kuma amfani da sojoji masu laɓewa ko kuma ɓoyewa suna harbi. A yayin da aka fara wannan yaƙi ana kuma nuna damuwa akan makomar farar hula da suka rasa mafita a birnin. Iyalan da suka ace daga birnin na Fallujah sun ce 'yan kungiyar ISIS suna tilasta musu ficewa daga gidajensu, suna kai su daga wannan gida zuwa wancan. Wata mace mai suna Suat ta ce tana ɗauke da 'yarta 'yar shekara 2. Ta ce ko takalma ba ta da shi a lokacin da ta iske wasu mutane. Wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa Muryar Amurka cewa Amurka tana goyon bayan yunkurin ISF na kare farar hula, ciki har da yunkurin samarwa farar hulan hanyoyin ficewa daga birnin.
A can kasar Afghanistan kuma ƴan ƙungiyar Taliban sun zafafa kai hare-hare a fagagen daga da dama har ma sun kashe jami'an tsaron ƙasar kimanin 57 da raunana wasu 37 a lardin Helmand dake kudancin ƙasar. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce tun ranar Asabar yaƙi ya munance a lokacin da ƴan ƙungiyar Taliban suka kaddamar da hare-hare kan wato gundumomi guda uku a lokaci ɗaya ciki har da gundumar Nad Ali da Gereshek da kuma Marja. Haka kuma yana ƴan tawayen sun lalata sansanonin jami'an tsaro guda hudu a kan babbar hanyar da ta haɗa Marja da Lashkarda babban birnin lardin a Gumurzun da aka yi cikin dare. Ƙungiyar Taliban ta ƙara ƙaimin hare-haren da take kaiwa tun lokacin da ta naɗa Mulla Hibbatullah Akunzada a matsayin sabon shugabar ƙungiyar. A ranar 21 ga wannan wata ne harin da Amurka ta kai da jirgin saman yaƙi da babu matuƙi ya kashe Mulla Mansur tsohon shugaban ƙungiyar a lokacin yana cikin ƙasar Pakistan.
Shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce bai kamata duk wani iyalin musulmi ya amfani da maganin hana haihuwa ko kuma tsara iyali ba, yana mai faɗin cewa yin haka ya sabawa al'adun addinin musulunci. Ya ce za su ruɓanya yawan danginsu. Shugaban ya ce wasu suna maganar rage yawan mutane da shan maganin hana haihuwa ko kuma hana ɗaukan ciki. Babu musulmi da zai yi tunanin haka. Shugaban na Turkiya ya yi wannan furucin ne a jiya Litinin lokacin da ya gabatar da wani jawabi da aka gabatar ko kuma aka nuna ta gidan talabijin na ƙasar. Wannan furuci da shugaba Erdogan ya yi a baya ya ɓata wa ƙungiyoyin mata rai. A baya shugaban ya yi ƙoƙarin haramta zubar da ciki a ƙasarsa kuma ya yi kiran da a taƙaita yin aikin tiyata domin haihuwan jarirai. Yana mai faɗin cewa duk macen da aka yi wa aikin tiyata to ba za ta iya haihuwa fiye da ɗaya ba.
Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, a wannan makon ne ake sa ran gwamnatin Najeriya ta hannun ma'aikatar yada labarai za ta bayyana yawan kudade da gwamnati ta kwato ko kuma aka dawo mata da su daga hannun wata kil tsoffin jami'an gwamnati da yan korensu. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da Salisu Shehu a Shaka ya aiko mana.
And given the kind of discipline this government has, we ensure.
Minister Labarun Najeriya Alhaji Muhammad ya ce bisa shawarar lamuran shari'a da aka ba wa shugaba Buhari ya sanya dakatar da fidda sunayen waɗanda aka samu a cikin lamuran cin hanci da rashawa. Duk da haka ministan ya ce makon nan za a fidda bayanan waɗanda aka samu da laifin almundahana ko da ba za a ambaci sunayensu ba. Ga martanin mai sharhi kan lamuran yaki da cin hanci da rashawa Bashir Baba.
To shi kuma minista da ya fito ya bayani haka din ne, domin ka san shi dai a waje daya shugaban waccan hukuma da take yi wa yaki da masu yi wa tattalin arzikin kasar nan zagon kasa, wato Magu, ai ya fito ya yi shela cewa kusan a daya da daya duk mutumin da kaga hukumar ta kira to fa zai yi wahala a wanke shi. Zai yi wahala ka ce ba shi da wani tabo a jikinsa. To amma duk da haka nan ka san abin da ake ce Bahaushe yakan ce shari'a wai sabanin hankali. Sai a bari tukunna sai har ta tabbata cewa wane da wane din nan barayi ne, sannan sai sunayen su ya fito. Daga bayan nan kuma na ji fa kamar wani babban jami'i a fadar shugaban kasa yana cewa 'yan Najeriya su sha kuruminsu ko ma yaya ne za a ga wasu sunaye ranar Alhamis mai zuwa. To mun sa ido mu gani haka din ne, waɗanne sunaye ne za su fito, menene hujja? Akalla dai akwai waɗanda muka san cewa hukumar EFCC din nan ta tuso su a gaba kuma sun maida kuɗaɗe. Kaga duk mutumin da zai ɗauki kuɗi ko ya maida, ai ya amsa cewa ya tafka ɗan hali, ya yi ƙuruciyar bira. Saboda haka irin wannan da an buga sunansa ina gaba ba a yi ko a shari'ance din ma.
Ƙungiyar Kwadagon Najeriya NLC wacce ta janye yajin aikin kwanan nan don ci gaba da zantawa da gwamnati kan walwalar ma'aikata ta ce ba ta goyon bayan Ruhamat duk wani mai zarmiya asiri. Kamar Duwa ba shi ne shugaban ƙungiyar.
An ka duba ƙungiyar Kwadago tun fil azar, in abu ya taso dole ne za mu ɗauki matsayi. Kuma an ka duba matsayin da muka ɗauka tun daga fari tun zamanin soja zuwa yanzu, ba mu canja wannan salo namu ba. Idan abu bai da kyau za mu ce bai da kyau. In ka tuna da wannan gwamnati ta shigo, cin hanci da rashawa mu ne kungiya na farko da suka muka zanga zanga kasa gaba ɗaya muna goyon bayan ba da goyon baya domin cewa ai fada da cin rashuwa da cin hanci da rashuwa so kana iya ku cewa wannan ba bisa kaida yake ba ai kaida yake abu ne idan ya taso dole ne ka duba yaya zai shafi ma'aikatanka duk wani harka ta gwamnati zamu duba yaya zai shafi ma'aikatan mu kuma in ka duba temple azar shine mataki da kungiyan kwadago ta dauka
za a jira a gajerin bayanan mutanen da gwamnatin ke da bayanan su suka gurgunta tattalin arzikin kasar ta hanyar cin hanci da rashawa Sale Shehu Ashaka murya Amurka Abuja Nigeria
Manyan kasashen duniya sun yi nisa wajen haɓaka makamashi daga hasken rana. Wannan yana daga cikin baiwar da Allah ya yi wa musamman wasu kasashen Afirka inda rahotanni suke nuna cewa kasashen ciki har da jamhuriyar Nijar ba sa amfana daga wannan albarka. Ga rahoto da Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin jerin kasashe bakwai na Afirka da masana suka bayyana a matsayin mafi ƙarfin zafi da hasken rana musamman a yankunan Hamada wato Difa da Agades. Inda tulurin zafin rana ke da ƙarfin gaske sai dai Nijar din bata morar wannan arziki wanda ƙwararru suka ce ita ce hanya mafi alfano da sauki wajen samar da makamashin wutar lantarki a yau alhali ƙasar na da matukar matsalar wutar lantarki shugaban kungiyar Kodaye mai fafutukar kare haƙƙin jama'a a fannin makamashi Alhaji Mustafa Kadi Umani na mai ciza yatsa akan wannan batu
masu ilimi gaba ɗaya na duniya da shugabanni gaba ɗaya na duniya sun amince da cewa wato idan muna son wato zahin rana wannan wanda yake ta karuwa ya rage to sai mun bar aiki da hutan lantarki wanda ake jayowa ta injina zahin rana ba sayan shi akai ba kenan banza ne ake ba mu shi aiki da huta ta rana tana kawo ma lahiya a cikin kasa domin ita ce bata gurbata wato mahalli
Shima dai Abdu Alhaji Idi wani mai bin diddigin al'amuran yau da kullun na danganta wannan al'amari da rashin wata tsayayyar siyasar samar da makamashi daga dukkan gwamnatocin da suka mulki Niger.
In kana tuna lokacin da za a yi wannan central din ta Gorubanda. Mu mun yi magana mun ce an huce wuta wannan ta injina an huce ta. Yanzu haka ka gani ai in aka yanke wuta ba da ita ce ba muke amfani kuma kullum ana kukan gazuwal ga abin da Allah ya ba mu rana kuma wani bugon da rana take ba ko ina ake samun bugon nata bai da ke da kai kasar Nijar to da ita ya kamata mu je mu mai da hankalin mu nan
shugaban kungiyar ta Kodaye yana cewa kasancewar samar da wutar lantarki ta hanyar haske da zafin rana ya zama rigar zamani a saki a huta wajibi ne ga hukumomi su yi koyi da takwarorin su na Morocco.
Yo kasar Morocco akwai wani gari wanda suka ce ma Zarzat. Kilo ya kai wajen 15 duka fano fano ne waɗanda suke jawowa zahir rana a maida su hutan makamashi ta lantarki yana a ba garuruwa. Wannan ai ci gaba ne. Kenan mu kankan jamhuriyar Niger bisa ga irin matsalolin da a gare mu. Kuma yanzu kananan garuruwan ga da dama waɗanda muke da ana iya kurum aje a sa musu wato hutarsu ta zahirana.
Shekara da shekaru kasar Nijar na dogara ne akan Najeriya wajen samarwa jama'ar ta wutar lantarki. Alhali kasar na da wani daɗaɗɗen shirin kafa tashar samar da makamashi akan kogin kwara. Wanda wasu 'yan kasar ke ganin kafa tashar samar da makamashi a hamadar Saharar Arewaci ko gabacin kasar ita ce hanya mafi a'ala yayin da hukumomin kasar ke mai da hankali ga tashoshin samar da wutar lantarki ta hanyar injina. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sulaiman Mumini Barma kamin ku ji rahotonmu na gaba sai ku shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Madalla, an yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi ta taimaka wajen kawo ƙarshen matsalolin rashin biyan albashi na wata da watanni da ma'aikatan jihar da masu karɓar fansho suke fuskanta. Dan majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar mazabar Misa Ahmed Rima ne ya yi wannan kira tattaunawa da muka yi da shi. Da farko ya yi magana ne kan yunkurin gwamnatin tarayya na sayar da matatun mai ta hannun kamfanin NSPC wanda hakan yace ya kauce ka'ida.
Hakika mu ba ma adawa da kasancewar rassan tattalin arziki masu zaman kansu wajen tafiyar da arzikin Najeriya. Wannan shine zamani, wannan shine ma in, wannan shine kuma zai sa ƙasa ta ci gaba. Gwamnati ba harkar ta bace ta yi cinikin saya da sayarwa. ‘Yan kasuwa ne ya kawata su, amma ita gwamnati akwai sharuɗa da ke shimfiɗawa. Ta san darajar wannan hannayen jari, ta san irin haraji da za a biya a kansu, a san kuma irin riba na ma’aikata da za a samu, akwai fansho da kuma sauran ƙa’idoji na rayuwar ma’aikata da suka yi da hakkokin su da ya kamata a biya, wa zai ɗauki ɗawainiyar biyan waɗannan hakkoki kamar kuɗin fanshon su, a kuɗin ritaya da kuɗin gratuity da makamantar irin wannan. Wannan shine aikin wannan hukuma da ya kamata su tantance a bisa wannan ka'ida.
To
kan ba kawai waɗansu zo su yi abin su da kansu ba, kawai saboda wata gargaɗar cewa su ne cibiyar samun kuɗin Najeriya.
Kana gani
ba mu yadda ba, kuma ba za mu yadda ba. Ko mu zo gwamnati don mu yadda da irin wannan al'amari ba.
To
dan ka ji a sai da shi, amma a bisa ka'ida. Ba shi darajar sa, ba a karya shi ba. Kar kuma a cuci ma'aikatan da suka aiki shekara da shekaru suka ritaya.
To amma wannan hukuma da kuke dogaro da ita ko kuma wadda hakkinta ne ta yi wannan. Ga misali zamanin shugaba Jonathan, akwai zargi da ake wannan hukuma ta samar da wutar lantarki. Ko an ɗauki kuɗaɗen al'umma fiye da triliyan guda aka saka cikin wannan kamfani, aka juya lokacin guda kuma aka kare kamfanoni aka sayarwa waɗansu. In dai wannan hukuma ta yi wannan a zamanin wannan gwamnati kara guda ba a baya ba, me zai sa yanzu ba za ta sake karya wannan, ko da ita aka barwa haƙƙin saida waɗannan matatun mai, me yasa ba za ta karya su ba?
Wato abin da ne kamata ka fahimce mu a cikin wannan tsari da tattalin arzikin Najeriya, akwai kwamacala da ake yi, akwai son zuciya, akwai almundana, akwai coki, akwai zamba cikin aminci, akwai rashin gaskiya iri-iri da aka riga ya shiga zuciya da tsari rayuwar ɗan adam a cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Kuma wannan shi ne abin da ya kamata a yake shi. Muddin ba ya haka ba, to ƙasar nan ba ta wata makoma na da shekaru 3-5 masu zuwa. Don haka a zamanin Jonathan, a lokacin da aka saida hannayen jari na kamfanonin samar da wutar lantarki da kuma kamfanonin da suke samo shi wutar lantarkin da kuma rarraba shi, wato discos da kuma jinkos kamar da ake faɗa, wato masu distribution da kuma generation, an yi haka an zuba jarin gwamnati ya kasa ci ya kasa cinyewa. Wannan shi ne abin da suke so su yi a matattun man Najeriya, irin wannan kuskure suke so su yi. Domin idan an ce za ka zuba kuɗinka a matsayin jari a cikin kamfanin nan na matattun man Najeriya, to ita gwamnatin tarayya ta ruwa da tsaki, ita ma za ta ɗauki ɗawainiyar wani ɓangare na wani hannun jari. Da haka kuɗin zai ci gaba da tafiya. Ƙarshen ƙarshe ga cewa wani mai kamfani ko wani mutumin ɗan kasuwa kawai ya mallake shi, kamar yadda yanzu suka yi a waɗannan kamfanonin wutar lantarki. Har yanzu muna ci gaba da dambarwa a kai. Domin aikin nan yana ɗaya daga cikin ayyukan wannan kwamishin da muke cikin wannan magana. Muna kan binciken waɗannan kamfanonin wutar lantarki. Shin za ka ga cewar an kafa irin waɗannan wutar lantarki ko kamfanoninsu, amma kuma sai ka ga cewar wasu ‘yan kasuwa sun saye su, da suka saye su kuma ba su zuba wani hannun jarin a zo a gani ba. Wasu kuma sun saya sun sa kuɗinsu, to amma darajar na'urori da kayan aikin bai kai wannan kuɗin ba. Ko kuma in an ce gwamnatin tarayya tana da kashi 40, kai ɗan kasuwa kana da kashi 60. To kai ɗan kasuwa ka ƙara inganta na'urori, ka ƙara yawan jarinka. Ita gwamnati kuma bata ƙara yawan jarinta ba. To amma kuma sai ta ci da haka ta da kashi 40 cikin 100, kai kuma kana da kashi 60. Idan da jarinka naira 1000 ne, kai kana da naira 1100. Shi kuma ita gwamnati tana da kuma naira 600. To sai a ga cewar idan ka ƙara 1000 naka yanin kuɗin kubaninkiya, sai ga cewa ita gwamnati ba ta yi ba, amma duk haka za ta ci gaba da cewa tana da kashi 40. To kaga ba ta yi maka adalci ba matsayin ɗan kasuwa. To waɗannan abubuwa ne daban-daban masu wahalar warwarewa da muke ta kokari tunda muka wannan gwamnati mu daidaita bakin zaren, mu tabbatar cewa ba a cuci ɗan kasuwa, ba a cuci al'ummar Najeriya ba. Amma abu ne mai sarƙaƙiya, saboda son yurin ya riga ya kafu a cikin tsarin tafiyar da Najeriya nan shekara da shekaru aru-aru. Za ka ga cewa mutum mai shekara 1 zuwa shekara 40 ɗan Najeriya bai san wata hanya ta gaskiya da adalci da sanin ya kamata da riƙon amana ba, saboda kawai an haife shi a cikin irin wannan tsari na almundana. Wannan ita ce matsalar wannan ƙasa. An daɗe ana irin wannan al'amari, kuma ya shiga zukata da tsarin rayuwar mutane yadda warware shi ta kamar wuya a yanzu. Sai dai kawai mu yi ƙoƙari mu kawo iyaka da irin hana afkuwar wannan nan gaba.
Yanzu bari mai da kai siyasar da ake a jihar Bauchi. Rahotanni da muke samu sun ce yau sai da aka yi amfani da jami'an tsaro ta ko'ina a cikin birnin Bauchi saboda gudun za a samu hatsaniya gwamna zai dawo kuma akwai dai magagganu da rashin biyan albashi rashin biyan masu fansho da sauransu a cikin jihar shin me ke faruwa ne a siyasar jihar Bauchi ko kuma gwamnatin jihar Bauchi a sanin ka da yake duka jam'iyyar ku da yace ta APC
abin da yake faruwa shine karshen mako ina Bauchi kwana da kwanaki naje kuma mazabata da miso da sauran wurare matsala da ake da akwai a jihar Bauchi matsala ce babba da za a ce babu irin ta dukkanin Najeriya nan yuri cewa jam'iyyar Bauchi ta APC to amma APC kamar uwa ce kamar magidanci ne kana da yaya daban-daban to a ciki akwai bora akwai muwa akwai kirki akwai nasiya haka tsarin yake kamar iyaye ne ita jam'iyya ta kowa amma kuma a cikin yayan akwai na kwarai akwai ba na kwarai ba wannan ita ce matsalar ta farko na biyu kuma shine a jihar Bauchin nan kullun ana samun kuɗi akalla ba a kasar babu karamar hukuma a jihar Bauchi da ke samun kasa da miliyan 110 zuwa miliyan 120 a cikin kowane wata
daga ina ba a kasar ba kenan idan daga ina daga ina
daga gwamnatin tarayya
to
ba a fasa samun kuɗin gwamnatin tarayya da ake shi da shi FARC wato kason da ake na gwamnatin tarayya kowane wata ba da kowace karamar hukuma kowace karamar hukuma a lalace tana samun wannan adadin kuɗi naira miliyan 100 zuwa 120-110 haka ake tafe a kokarin hukumomi guda 20 sannan ita gwamnatin jiha kuma tana samun nata kason biliyan 2.5 zuwa biliyan 3 in ka tara ka kusan biliyan 6 ake samu a wata to a yanzu a jihar Bauchi an kai matsayin da an yi wata 6 a wasu daukacin ma'aikatu ba a biya fansho ba a maganar gratuity ba a maganar albashin malaman makaranta ana maganar tantancewa waye na bogi waye ma'aikaci na kwarai waye ya mutu waye yake da rai wannan ana yin sa a gwamnatin tarayya an gama wannan an yi shi a jiha kamar Kaduna an gama an yi shi a Borno an yi shi a Yobe duk jihohin nan sun yi wannan verification ko ƙara tantance adadin ma'aikatansu wanda suke karɓar albashi na gaskiya da na ƙarya ba tare da an zauna wata 6 babu ba kafin wannan lokaci
kuma amma Haji Ahmed
nan shekaru 2 da suka wuce Malam Isa ya guda a gwamnatin sa ta irin wannan
amma ban tare numfashin ka ba jihar makwabciyar jihar ku Jos ta yi Jos Plateau karkashin jiho na jan an yi wata 6 zuwa 7 babu albashi ana kokarin wannan shirin tantancewa
a jihar Jos ai ba a cikin gwamnati yanzu
a ina nufin
maganar abin da yake akwai yanzu
to na cigaba don Adamawa na san ana yi an yi wata 3 malaman makarantun firamare za a shiga wata na 4 malaman makarantun firamare ba su samu albashi ba su ma kan zancen cewa ana tantancewa shi yasa na kawo ma wannan
daidai ne ai wannan magana amma ai ana samun kudin babu wata hujja dan ana yi a Adamawa ko ana yi a wani wuri a ce ba za a yi ba mu abin da muke gani a jihar Bauchi matsalar shine an yi irin wannan tantancewar shekara 1-2 da suka gabata kafin zuwar wannan gwamnati so babu dalilin da kuma za a zauna a ce za a ci gaba da wannan sai masha Allah babu rana
to Ahmed Yarima dan majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya kenan kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC karfe 3:26 yanzu kuma ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari a kwatin sakonni
Assalamu alaikum jami'a Hausa sunana Muhammad Sani babban rami mai shugulu daga nan ne Jaskat da Allah biyu ina kira da Allah ko sanin da sako na zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari an san shi da gaskiya da cikin alƙawarin shi yasa ɗan Najeriya da duniya suke son shi gaba da saboda gaskiya shi da cikin alƙawarin shi ya Allah kada ya yarda da waɗanda ke sa hana sa ba alƙawari abin da yake zai yi su hana shi wannan yana kawo dogar da daraja ga mutum da kimarsa da Allah muna nasiha ga Buhari idan ya alƙawari ya cika idan ma wani haƙuri ya gitta da ya kai ma 'yan Najeriya bayanin da ba da haƙuri domin su gamsu domin magana shi na ƙara kwantar da hankalin 'yan Najeriya ko da an samu kuskure a kan wannan abu da haka muna kira gare shi ya zo ya ba 'yan Najeriya haƙuri game da alƙawarin da ya musu cewa zai bayyana waɗanda suka sake dace kasa da abin da aka samu kuma aka samu aka haka to muna neman shugaba Muhammadu Buhari da ya zo ya ba 'yan Najeriya haƙuri daga wannan alƙawarin sannan saƙona na biyu kuma yana kira ga ɗan majalisar mu Abdullahi Garba Kwantajura ɗan majalisar wakilai gaskiya wannan rage-rage da yake yi da zai kawo cigaba ga wannan yanki namu ba abin da yake raba wannan na karo yake raba na karo wannan ya zai ma mutanen karkara kwalbati da sauran ayyuka na cigaba wanda kowa da kowa zai amfana ya iya tsaya na raba wannan 'yan siyasa karfa domin mu talakawa ba za mu ga fa'ida ba kuma wannan 'yan siyasan shugabanni ba su ne suka kai shiga wannan kujera su kaɗai ba har tare da haɗi talaka don haka yin aiki a ƙasa kowa ya amfana da shi to shi ne mutum ne dan Allah babban rana ai marigayi kamar Allah ya gidan shi da Allah ya gidan shi da rahama yayi wani kwalbata guda daya a babban wanda ya amfani dukkan dan babban rana da niyan da shi ake amfani to irin wannan aka muke son Abdullahi Garba ya rinka zuwa yana yi
to madalla wannan shi ya kawo mu ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice
wani rahoto da kungiyar hankoran kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch da cibiyar ta kenan Amurka ta gabatar a jiya Litinin ya ce a cikin wannan wata na Mayu hukumomin ƙasar Sudan sun kori akalla 'yan ƙasar Eritrea 442 ciki har da 'yan gudun hijira guda 6 waɗanda suka yi rajista akwai alamun gwajin makami mai linzami da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi yau Talata bai yi nasara ba a cewar jami'an ƙasar Koriya ta Kudu makwabciyar Koriya ta Arewa mai magana da yawan ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ya ce ana kyautata zaton kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ga yunkurin harba makami mai linzami ya ce suna nazarin al'amarin kwamitin sulhu dai ya haramta wa Koriya ta Arewa kera da kuma harba makami masu linzami amma Koriya ta Arewa ta yi baras da wannan umarni
to madalla a gaishe ki da haka Allah ya kawo mu karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau kamar na madadin Jummai Aliyu ta tana gabatar da shirin da Chibahiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirye-shirye da ma engineer Charles Hall da ya riga masa anan ne sahabu Imam Ali zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya